sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai
yanzu haka binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta akan wasu dalibai. Sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka dauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar danyen man fetur.
Kanin labaran kenan aka saurara. Waɗansu gwamnoni ƙarƙashin ƙungiyar gwamnonin Najeriya NGF sun yi wani zama na musamman a birnin Seattle na Washington da ke nan Amurka. Tare da kungiyar da tare da gidauniyar Bill and Melinda Gates da kuma gidauniyar Aliko Gwate to ko menene makasudin wannan taron
abin da kamu Washington Seattle shine mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda don kara yakin shan inna da kuma inganta karana asibitocin karkarawa da sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilimi
an tashi taron wani guda da aka yi a birnin tarayya Abuja da ya kunshi kasashen Najeriya Niger da Benin akan rufe iyakokin Najeriya to kowace matsaya aka cimma
an yadda akan cewa hukumomin irin su custom da immigration na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda akai domin su ba da shawarwarin ko a bude bodar nan ko kar a bude
sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki inda likita zai yi bayani akan nakuda da haihuwa wanda Hawwa Umar take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shirin labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yanzu haka binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a. Yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imanin shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden. Sai dai suna fatan sauraron bahasin zai samu goyon baya akan tuhumar da suke yi wa shugaban kasar kamar yadda 'yan jam'iyyar Republican suke kokarin kariya ta kowace irin hanya don su samu jama'a su nuna rashin amincewa da shirin tsige shugaba Trump amma wani jin ra'ayoyin jama'a da aka yi ya nuna kan kasar ya yi matukar rabuwa akan shirin tsige shugaba Trump a cewar wani manazarci mai suna Ramesh Ponur Ramesh ya ce ina tunanin za mu ci gaba da ganin wane irin tasiri yunkurin tsigewar zai yi a zaben 2020 yanzu haka ya kara hada kan ra'ayoyi gaba ɗayan kowace jam'iyya yayin da ake ci gaba da sauraron bahasin 'yan jam'iyyar Democrat suna buƙatar samun goyon bayan ɗaya daga ɗaya ɓangarorin domin su gina tuhuma akan binciken tsigewar a cewar wani mai sharhi John Portia. Ya ce kafin ka cire shugaban kasa dole ka samu goyon bayan duka jam'iyyun biyu da yawa daga cikin bangaren jam'iyyun biyu dole su yadda da shi don haka 'yan jam'iyyar Democrat suna son su ci gaba da samun goyon bayan ra'ayin jama'a kuma ina ganin hakan za ta faru idan aka ci gaba da gudanar da binciken amma ba za a samu goyon bayan gaba ɗaya ba. A wata makaranta da take kudancin jihar California, mutum biyu sun mutu a asibiti bayan da wani ya bude wuta kan wasu dalibai jiya Alhamis. an dauki mutum shida zuwa asibiti bayan harbin daya daga cikin su wanda ake zargi da kai harin ne wata matashiya yar shekaru 16 da haihuwa da kuma wani matashi dan shekaru 14 da haihuwa sun mutu ne a asibiti sai dai an bayyana wanda ake zargin wani matashi ne dan shekaru 16 da haihuwa wanda yau ne ranar haihuwarsa a cewar wani jami'in ofishin yan sandan Los Angeles Captain Kent Winner wanda ya kara da cewa wanda ake zargin yanzu haka yana cikin wani mummunan hali amma ofishin yan sandan bai bayyana sunan wanda ake zargin ba wani faifan bidiyo ya nuna karara yadda wanda ake zargin ya fito da bindiga daga cikin jakarsa ta baya kuma ya harbi mutum biyar kafin ya harbi kansa akai a cewar Wijna ya kuma kara da cewa makamin da ya amfani da shi wata karamar bindiga ce mai sarrafa kanta da take cin harsasai 45 amma a lokacin da suka samu bindigar babu ko harsashi daya a cikin ta Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murkushe kungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan kasashen waje daya daga cikin matsalolin da dama da suke neman maida hannun agogo baya akan kungiyar ƴan ta'adda a Syria da Iraki rashin ci gaban ya biyo bayan shafa tsawon wuni guda ana tattauna a Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar A lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar IS. Duk da irin wannan alkawarin babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar IS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka shiga daular da kungiyar IS ta kafa. Ambasada Nathan Sells da ke kula da harkokin ƴan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen waje ƴan ta'adda wata babbar matsala ce akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Wasu sanatocin Amurka biyu Jim Risch da Marco Rubio sun faɗa jiya Alhamis cewa sun fara wani yunkuri don su samu wa amince da wani kudurin doka da zai buƙaci Amurka ta duba ko yankin Hong Kong zai ci gaba da samun kulawa ta musamman daga Amurka. Kudurin zai buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya ringa tabbatarwa akalla duk shekara cewa yankin Hong Kong yana da cikakken ƴancin gashin kansa don ya ci gaba da samun kulawa ta musamman ta harkokin kasuwanci daga Amurka. Amincewa da wannan mataki wanda zai ba da damar saka takunkumi akan jami'ai da suke tauye haƙƙin ɗan adam a yankin Hong Kong da hakan zai amfani masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin. Risch da Rubio suna fatan su samu amincewar Majalisar Dattawan Amurka da sauri na dokar kare haƙƙin mutanen yankin Hong Kong da siyasa da jefa ƙuri'a da baki. Sama da
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon ne waɗansu gwamnoni 10 na jihohin Najeriya ƙarƙashin tutar kungiyar gwamnonin Najeriya NGF suka gudanar da wani taro a birnin Seattle na jihar Washington da ke nan Amurka tare da gidauniyar Bill and Melinda Gates da kuma gidauniyar Aliko Gotti. A cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana makasudin taron.
Abin da ya kamu Washington a Seattle shine wato mu zo a matsayinmu na dandalin gwamnonin Najeriya mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda da kuma gidauniyar Alhaji Aliko Dangote don ƙara jaddadawa da kuma ba da goyon baya da ƙarfi ga sha'anin yakin da muke yi a matsayinmu na gwamnatoci da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya akan shan inna wato polio da kuma inganta karana asibitocin karkara wato primary health care centers da kuma sha'anin more rayo dan adam wanda shafi sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilmi sha'anin samun ma yara da mata ayyukan yi da kuma kara fadada tattalin arzikin
to wani sabon shiri ne ake neman farawa ko kuma wata dangantaka ce da ake da ita tunda ake neman ƙara ƙarfafawa
duka biyu ne akwai dangantaka da muke da ita da waɗannan gidauniyoyin guda biyu a matsayin mu na gwamnatoci wanda suka shafi shi aikin polio wato yaki da shan inna haka kuma ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya a karkara to dadin da ake da neman samu shine sha'anin shigowar su wurin taimaka mana wurin sha'anin noma da cigaban dan adam wato musamman sha'anin ilimi da kuma karawa talakawa mu karfi musamman wurin samun hannun jari
gwamnati nawa ne suka samu kasancewa wannan zaman
gwamnati suka samu zuwa kusan gwamnati guda 10 ne amma akwai jihadi waɗanda kwamishinonin suka zauna a matsayin gwamnonin su watan jihar Yobe da jihar Ekiti
dama ina son tambaya cewa wannan tafiya ce ta gwamnonin arewacin Najeriya ko kuma amma da ka ambato Ekiti sai na fahimci cewa tafiya ce da ta shafi gwamnonin Najeriya baki daya
eh ta gwamnonin gwamnonin Najeriya ce baki daya har da jihar Delta ta zo kuma jihar Lagos ta zo kuma ina ambata jihar Ekiti ta zo sauran jihohin kuma duk jihohin arewa ne akwai jihar Kano akwai Bauchi akwai Niger akwai Nasarawa akwai Borno akwai Dar Sokoto akwai mataimakin gwamnatin jihar Kaduna ta bakin gwamnatin Kaduna
to menene ya taso da ya haifar da wannan taron kasancewa kamar yadda ka faɗa akwai wannan dangantaka tun da
manta in dai tuya mata alƙalar jihar Gombe ma ta zo gwamnatin jihar Gombe ya zo idan muna iya tunawa a watan Maris na shekarar bara shi kan shi Mr Bill ya tattaki tare da Alhaji Aliko sun zuwa jihar Sokoto inda muka hadu da mayar mafakin musulmi da gwamnoni kusan jihohi biyar haka zuwa shida na arewa to ya zama kaman mai da sawu ne na irin wannan zaman da muke yi wannan zaman kuma an shi an ƙara faɗaɗa shi an shigo da jihohi kamar yadda ambata kusan 12 don a ƙara inganta wannan dangantaka
gwamnan jihar Sokoto kenan Aminu Waziri Tambol a tattaunawar su da Kalheri Grace Abdu yanzu kuma za mu koma Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda kasashen Najeriya Niger da Benin suka yi taro a jiya Alhamis don tattauna kan kalubalen da al'ummar kasashen ke fuskanta sakamakon rufe iyakokin Najeriya wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda na dauke da karin bayani
kasar Niger da ke makotaka da Najeriya ta bangaren arewa ta bayyana cewa rufe iyakoki na kasa ya jawo mata asarar makudan kudade da yawan su ya kai sifa miliyan 40 kimanin dalar Amurka miliyan 67 kwatankwacin fiye da naira miliyan 24 a kudin Najeriya Ministan kula da harkokin cikin gida na Niger, Muhammad Bazoum, ya ce Najeriya ta dauki mataki mai zafi na rufe iyakokinta da kasashen uku ne a bisa abin da ta kira matsaloli da take fuskanta na fasa kauri. Su ma kansu a Niger wannan matsala tana shafan su. Shi yasa suka taru domin lalubo mafita wacce ba za ta cutar da kowace kasa ba. Saboda matsalar fasa kauri ta addabi kasashe da ke makotaka da Najeriya ne duka. To sai dai karaman ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya, Ambassador Zubairu Dada, ya bayyana wa manema labarai cewa
na daidai tukuna dai zuwan su ma dai da yadda da suka yi daga Niger da Benin Republic suka zo nan wannan taron ba karamin alheri bane. Tunda ko ba komai an zauna an tattauna an fahimci juna. Abinda aka yanzu shine an yadda akan cewa hukumomi irin su custom da immigration da wasu hukumomin tsaro dai masu alaka da wanda ayyukan su suka shafi aiki a boda na kasashen nan guda uku za su zauna nan da mako biyu za su kuma tattauna waɗannan abubuwan da aka yadda akai domin su ba da shawarwarin wanda za su tabbatar da cewa an monitoring na borders namu gabaki daya bodojin namu guda uku sannan kuma za su tattauna wasu abubuwan da aka yi magana a nan bayan su tattauna za su kuma ba da shawaran ko a bude bodar nan ko kar a bude
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Aminu Jumare yana ganin ba a bi dokokin kasashen Afirka ta yamma wajen rufe iyakokin Najeriya ba
wannan al'amari na rufe boda ya kamata Najeriya ta kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da Najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a yi tunawa tun 1918 akai ta sa Najeriya ta kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen Afirka da kuma yarjejeniyar da za ta bai kasashen nahiyar Afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama wannan yarjejeniyar Najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu akan ta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan kasashe su ci gaba da harkokin su na hada-hada ta yau da kullum
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Allah 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 hada kanmu a firar kanmu so juna zama
a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 na dare da minti 16 ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS turanci Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
barkamu dai
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan nakuda wato labor a turanci
Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shi ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya tuka ruwa daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sai lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai term ruwa ya fita to wani sai farawa lebo kenan to amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni dake cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo
a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan me ya kamata ta yi
a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan labor din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin labor ba saboda nan lokacin ne zaka shirya muna ce da shi birth preparedness zaka shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta yi ya tuki ba sai ta nemi driver in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyacciyar siri na lebo sannan ta zo dakin haihuwa
akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma
to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro yin ya gaji kaga ba zai iya tolerating labor ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fita distress to sai an yi tiyata mana gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyatan nan ya zo da gaggawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba fafan guran ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da yafi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in zaka lalata shi kuma shine yaro ya mutu sai a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shiri tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkate akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawan su akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fito maternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya ba amma abunda zan faɗa shine idan mace ta je dakin haihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne za su tabbin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata ba amma a ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana gani alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar
likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki
da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolin sa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwan su zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwa sa domin an bi anya an yanke ainin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sakin cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba yayi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fitar shi to yaron yana bukatan taimako a hannun daktocin jarire idan an fitar shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma ina nan da ban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifin
a likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS
a bisa kimiyya ba sa sau nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na haihuwa su 12 a wasu guraren duniya to amma a yanayin mu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so daya biyu uku Allah kuma ya bar yaran koda guda daya ne yaro yara uku kenan to mukan dan shawarce su daina daukan ciki saboda sautsayin daukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne daya daga cikin sautsayin shine ciki ana dauka da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rain yaro ma da cikin sa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin akai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi amma in ma akai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokoi rai kokoi ne ga uwa to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su ceto rain uwa amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifar ma lokacin sai kaga ana ta bada jini in baba su je da ake da jini a ce yayi tiyata an bada jini wata leda 13 to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai kai wannan duka sai rai yayi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwan su to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna bada shawara da karfi cewa a daina haihuwa
masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
madalla a gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki kafin mi sallama da ku Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
yanzu haka binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump ya shiga wani sabon babi mai matukar muhimmanci a wannan makon na jin bahasi a bainar jama'a yan jam'iyyar adawa ta Democrat sun yi imani shugaba Trump yayi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba da yayi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a siyasance wanda yake kan gaba a cikin masu neman takara a jam'iyyar Democrat Joe Biden Sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka dauke su daga mahallansu sakamakon samun zubar danyen man fetur a bangaren wani ƙauye na arewacin jihar Lech. Gatok Rawat ya ce shi da wasu mazauna ƙauyukan an maida su zuwa wani bangare daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budan a ranar Alhamis da ta gabata ta 7 ga watan Nuwamba. Karamin ministan lafiya na Sudan ta Kudu Kuriya Nob ya musanta mayar da mutanen wani wuri.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin sai CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Afrique.